أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمله فليملل الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan yammaci na Lahadi 23 daidai ga watan Ramadan a shekara ta 1435 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 20 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Jiya darasin mu na tafsiri mun tsaya kan matsala ta 16, saboda kada lokaci ya kure mana za mu fara ra'asan ba tare da bata lokaci ba. Matsala ta 16 daga cikin hukuncen da Malam Sa'idi ya yi istinbatin su ya fito da su daga wannan aya, wato ayatul mudayana. mas'ala ta 16 zamu tashi ko mun yi 1 zuwa 15 yawa yace as-sadis 10 haka ne yawa as-sadis 10 annahu yahrumu ala man alayhi haqqun min al-huquq an yabkhasa haka ne yawa mas'ala ta 16 wato hukuncin da aka fito da shi daga wannan aya ta magana akan bashi hukunci na 16 daga cikin hukunce-hukunce guda 50 da malamin ya fito da su kamar da zamu ji na sai 46 kuskure ne guda 50 ne chief suna nan gaba ɗaya insha Allah zamu ji su in Allah ya sare mu bi su yau duka yace na 16 annahu yahrumu ala man alayhi haqqun haramun ne akan mutumin da yake akwai wani haƙƙi akan sa minal huquqi daga haƙƙoƙi an yabkhasa wa yanqusa shay'an min miqdarihi ya rage wani abu na gurgudan wannan haƙƙin haramun ne hukunci ne na Allah ya haramta mutumin da yake akwai wani haƙƙi akan sa ya rage ana binka 50,000 ka ce 40,000 ne ko kuma 49 ko yaya autibihi ko kyan abun wato tsarkinsa wa husnihi da kuma kyawunsa dai wato ya rage ma abin daraja misali idan ana bin sa buhun shinkafa guda 50 kuma na misali na waje wanda kuke dauka tafi kyau ko sai yazo ya ce a ta gida ce ko kuma dai wadda take siffarta bata kai waccan ba kaga wannan ya rage kimar abin da aka dora masa ba iya maganar adadin kuɗi bane yau duk abin da yake rage masa daraja ya rage masa kima ya aikata haram aw ajalihi ko kuma lokaci a ce an bashi lokaci zuwa kaza ce a kaza ne misali ya kara wa kansa aw ghairi zalika min tawabi'ihi wa lawahiqihi ko kuma makamancin waɗannan dai daga cikin abubuwan da suke bin harkar bashi da kuma suke tattare da ita suke hade da ita abu na 17 hukunci anna man la yaqdiru ala imla'il haqqi duk wanda bashi da ikon ya iya shiftar a rubuta masa wani haƙƙi da ke kansa li sigharihi saboda kankanta shekarunsa aw safahihi ko saboda shi wawa ne garma-garma aw kharasihi ko ba iya magana bebe ne aw nahwi zalika ko makamancin waɗannan to fa innahu yanubu waliyuhu manabahu to waliyinsa majibincin lamarinsa baba ne kani ne dan uwawa da makamancinsu sai ya tsaya a madadinsa fil imla'i wajen ba da wannan shifta din ya kun san dai imla'i mun yi magana akai jiya kai shiftar abu shiftar ma an san ta eh ga gani wasu ba su sani ba yawa shifta shine ka rika dictating to ai wani bahaushen bai san ma wani bai san shiftar ba bai san dictation din ba ka rika gaya wa wani wancan magana yana rubutawa yawwa ka ce a rubuta kaza kana faɗa ana rubutawa shi ake ce ma shifta da hausa shi ake ce ma dictation da turanci shine imla'i da larabci yawwa to idan mutum ba zai iya ba ko bebe ne shi ko bashi da hankali ne tsatsi ne bashi da nutsuwa ko akwai tabin hankali to sai wani danginsa daga cikin ko magadansa ko wanda ya cancanta shi ya gaje shi wani daga cikin majibintan lamarinsa sai ya ce bari ni in rika shiftar kuna ji kai mai rubutu zo ka rubuta da ko alƙalami da takarda wane dan wane shi ne ya kaza ya kaza ya kaza shi ne ake nufi to idan ba zai iya ba sai a yi masa ina ne الثامن عشر ko na 18 annahu yalzamu alwaliya min aladli ma yalzamu man alayhi alhaqqu min aladli irin abin da yake lazimtar mutumin da yake haƙƙin a kansa yake ba an wajibta masa ya adalci ba ya faɗi gaskiya kada ya rage to shi kansa wali yalzamuhu zalika yin wannan adalcin shi ma tilas ne a kansa kamar yadda wanda haƙƙin yake kansa tilas ne ya adalci to waliyin nasa ma in ya zo imla'in shi ma ya adalci shi ne abin da ke ne wa adamul baqsi da cewa kada ya rage li qawlihi saboda faɗin Allah madauki da yake cewa bil adli wato duk a yi da adalci التاسع عشر مسألة تقوم شاترة أنه يشترط عدالة الولي شرطيني سيو شيكان سولي نذي أمد دون مرر هنكلي وان دايكي يقويالو وان دزيز أمد دنسا yayi wannan shifta to shi ma sharadin sa ya zama adali ne shi domin in ya zama ba adali bane gashi yace li annal imla'a bil adli al mazkur la yakunu min fasiqi domin kuwa yin shifta din nan da adalcin nan da aka ambata ba zai yi ba daga mutumin da yake fasiki ne domin fasiki ne ba adali bane don haka zai iya yin ƙarya saboda dan uwansa ne ya rage wani abu baya jin tsoron Allah zai iya ma rantsuwa akan ƙarya to wani alamar yin rantsuwa ko akan ƙarya alama ce ta fasikanci to sai yake cewa al-20 ko mun gama da wannan ta 20 thubutul wilayati fil amwali cewa ashe a cikin harkar dukiya akwai wilaya akwai jibinta wannan zai tsaya a madadin wannan wanda ya dauki nauyi a madadin wannan al-hadi wal-20 mas'alata 21 أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف لا على وليهم شي حق إننا أكي مغانا كده كجي أنتي إدن ونبا ذي إيابا وليين سيهي سيمتين يتأمى تسيوا حق إن أكن وليين يكي آآ حق إن ينا نن أكن ونن كو ما هو كتيني كو واني كو ميلونيني حق إن أكن سيكي دومن دوكيا ملكا سيسي ba za a dora wa waliyin ya zama daga dukiyarsa zai dauki nauyin wani abu ba haka bane as-sani wal 20 mas'ala ta 22 anna iqrar as-saghir was-safih wal-majnun wal-ma'tuh wa nahwihim wa tasarrufuhum ghayru sahih iqrarin wadannan mutane da yaro karami in yi iqrari yaro kawai ana zaune sai zo ya ce wane yana bi na naira 5,000 yaro ne kuma karami bai balaga ba kowa wani an san shi ba shi da nutsuwa haka wanda dai kuke cewa misali wanda kansa ya dan kwance wal majnun ko mahaukaci wal ma'tu shi ma wawa irin wannan garma-garma ma'anarsa dai da safihi suna cewa al'atah shine rashin hankali ba ta hanyar tabin aljanu ba yau idan mutum ya zama ya samu wauta ba amma ba tabin hankali ne bangaren aljanu ba shi ake cewa ma'atuhi yau ataha ya atahu shine asalin fi'ilin sa idan mutum irin wannan jinsin ne shi ko yaro karami ko wawa ne shi ko mahaukaci ko irin wannan dai tababban ba saboda tabin hankalin aljanu ba misali wa nahwihin da makamancin su to ikrarin da za su yi wa kansu su dora ma kansu wani haƙi wa tasarrufuhum da kuma tasarrufi su je su yi wani abu a kashin kansu duk yace gairu sahih saboda rashin cikar hankali in sun yi ma bai yi ba da haka ba za a dauki ikrarin yaro karami ba dan yazo ya ce akwai bashi a kansa sai ce akai wannan yaro ne ku kyale shi haka nan musun an san bashi da hankali yayi ikrari cewa gidan da nake ciki fa ba namu bane na wani ne kaga shi ma ba za a dauki wannan zance ba saboda me bashi da hankali isasshe zai iya jawo kansa da ƴan uwansa wasu matsaloli to shine shi li anna allaha domin ku Allah madaukaki ja'ala al imla'a li waliyihim kun ga ya sanya imla'in nan waliyin su ne zai yi walam yaj'al lahum minhu shay'an Allah bai sanya wannan wato imla'in ga bai sanya wani abu na wannan imla'in ba ko haƙƙin yin tasarrufin ga ɗaya daga cikin waɗannan tababbun mutane dan me lutfan bihim wa rahmatan dan tausasawa gare su da kuma rahama da jin kai shi yasa Allah ya haka domin idan aka bar mai garma-garmar hankali ya iya jawo kansa irin wannan nauyin ya dora ma kansa to haƙoƙinsu da yawa za su tafi su ko shari'a tana tafiya ne akan ka'idar a kare haƙƙin mai rauni in aka ce wani mai rauni ne to duk inda dukiyarsa za ta salwanta shari'a ta dora ma mai kula da shi ya kiyaye ya hana damar wato dukiyarsa ta salwanta in ko zai zo ya gaya wa mutane cewa akwai wani abu kaza a kansa na haƙi ana bin sa bashi da kaza da kaza irin waɗannan wanda zai iya raba shi da wani abu na dukiyarsa kaga ashe zai iya cutar da kansa wannan kuma ba a bada dama kenan an kare shi ba kuma wajibi ne a kare masa dukiyarsa as-salisu wal 20 haka ne akwai karshen magana ce khaufan min talafi amwalihim ana yin haka ne bayan wato Allah madauki ya sa wannan hukunci lutfan bihim dan tausasawa gare su wa rahmatan da kuma tausayi da rahama da jin kai khaufan dan tsoran min talafi amwalihim halakat dukiyarsu as-salis wal 20 hukunci na 23 sihhatu tasarrufi al-wali fi mali man dhukira. Idan waliyin ma'ana majibincin lamarin irin waɗannan group din mutanen da aka ambata, yaro karmi, matababbe, garma-garma, wawa da makamancin waɗannan waɗanda ba su cikakken hankali, tasarrufin waliyi a dukiyar tasu ya halatta. Ma'ana duk abin da waliyin yayi to yayi daidai, tunda shi yana da cikakken hankali, su kuma an hana su su yi tasarrufin da kuma ikrari, to idan waliyi yayi a madadin su za a karbi hukuncin sa kuma yayi. Sihhatu tasarrufi al-wali fi mali man dhukira. Ar-rabi'u wal-ishru, hukunci na 24, fihi mashru'iyyatu kauni al-insani yata'allamu al-umura allati yatawaffaqu biha al-mutadayinuna kullu wahidin min sahibihi. A cikin wannan hukunce-hukunce akwai shar'anta, nan ce shar'antawa halaccin kasancewar mutum ya ta'allamu al-umura allati yatawaffaqu biha al-mutadayinun, yaje ya koyi duk wani ilimin da zai sanya mutanen da suke yin bashi a tsakaninsu da hulɗar bashi da agreement na bashi a tsakaninsu za su iya amincewa da shi saboda ƙwarewarsa da ilimin da ya samu akan yadda ake rubutun irin waɗannan abubuwa ɗin. Ma'ana dai mutum ya je ya yi ilimi, ya koyi rubutu, ya koyi karatu, yadda in an neme shi irin wannan rubutun ya san yadda zai yi. Kuma sannan bugu da ƙari akan wannan, ya zama harkokin kasuwanci mutum yana da ilmami a kansu. Za ka samu wani in ka tambaye shi akan me ake a kasuwa ba abin da zai iya gaya maka saboda baya kasuwanci. To ya kamata irin waɗannan kar a sa su irin wannan hulɗar. Wani ko ya iya rubutu, maimakon ya rubuta muku lafazin da zai amfani a wani siyaki sai rubuta muku abin da zai cutar da wannan agreement ne. Mun fahimci abin haka, a samu mai ilimi da yake da basira a wannan wuri, ashe wannan ya nuna kuma kenan aje ai karatun irin wannan bangaren shi ma a san shi. Ko? Yawwa. Kaga kenan akwai buƙatar ayi karatu a zamanance, wanda fage ne mutum zai ƙware a irin waɗannan abubuwa. Harkar accounting, harkar business administration da makamancin waɗannan abubuwa, su secretarial studies ana yi yanzu. To duk irin wannan abin da za a buƙaci rubutun mutum a ce ya ƙware a wani fage kuma zai amfani, to ya zama ya san shi zai amfani, saboda zai sa mutane waɗanda wannan abin ke hannunsu za su gamsu cewa eh, lalle wannan mutum da ya rubuta wannan agreement ɗin ya iya, ya kuma cancanta. Kaga sai a samu aminci, shine abin da ke nufi da ya tawaffaqu bihi ko biha al-mutadayinuna kullu wahidin min sahibihi, ko na daya zai amince wa dayan saboda samun irin wannan mutumin. La'anna al-maqsuda min dhalika at-tawaffuqu wal-'adl, domin ko abinda ake nufi a samu dama a wannan irin abu shine a samu abinda za a gamsu da shi, kowa ya amince cewa wannan abinda aka rubuta gaskiya ne. Idan tarafin nan guda biyu, bangarorin nan guda biyu masu harkar cinikayya a tsakaninsu, wannan ya amince da mai rubutun nan da iliminsa da ƙwarewarsa da basirarsa da gogewarsa, wannan kuma bai amince ba, ai kaga ba a samu abin da ake so ba, za a samu kokonto. To so ake ya zama mutum ya iya da adalcinsa ta ɓangaren da ba zai nuna karkata zuwa ga wani saboda wata alaƙa ba, kuma saboda ƙwarewarsa akan wannan fannin na rubutu. Kun ga dai wannan yana nuna mana da lalle samun masu iya rubutu ma abu ne mai wahala, saboda ga yadda ake nan daga abin. Kuma za ka iya cewa har zuwa zamanin shi malamin rubuta wannan a inda ya fito yau, don harkar ilimi ba irin yadda ta kai a zamanin yanzu ba, a inda yake, duk da yake dai akwai wani nau'in na ilimin amma ba kowane iri ba. To mu je dai, sai ke cewa har yanzu wa ma la yatimmu al-mashru'u illa bihi fa huwa mashru'un, shi ko duk abinda ya halatta ba zai samu ba sai da shi, to shi ma ya zama mashru'i. In wani abu da ba mashru'i bane, me ma'anar mashru'i? Ko me zan fassara muku? In an ce abu mashru'i, abinda yake yana cikin wannan shari'ar tamu, bangare ne na wannan shari'a, zai iya zama wajibi, zai iya zama mustahabbi, shi ne ma'anar mashru'i. babu abinda yake daidai ne shari'a ta yadda ayi shi shine ma'anar mashru'i ka iya cewa abinda ya halatta mun gane mashru'i kenan a duk abinda yake mashru'i ne ya halatta kuma ba zai tabbata ba sai da wani abu to wannan abun wanda da ba mashru'i bane to zai zama mashru'i saboda wannan wannan kamar ya juya mana ka'idar nan ne mashhuriya ta malamai ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu duk abinda wajibi ba zai tabbata ya kankama ya tsayu a same shi ba sai da shi wannan abun to shi wannan abun shi ma ya zama wajibi in har kana so ka cimma wani buri burin kuma wajibi ne to hanyar da zaka bi ka samar da wannan abun ita ma za ta zama wajibi ka bi shine abin da ake nufi to duk abin da yake mashru'i ne wani abun zai da ba mashru'i bane shi ma zai zama mashru'i nan yana magana akan meye ne shi ilimin nan na koyon rubutu da kuma ilimin harkar kasuwanci din in ka dauka ba mashru'i bane da to tunda abinda za a yi da shi abu ne mashru'i to sai mu ce shi ma ya zama mashru'i domin wannan mashru'in abinda aka halatta mana mu yi na harkar rubutu a harkar bashi din nan ba zai samu ba sai da mai ilimin sai da wanda ya karatu to ashe kenan karatun shi ma ya halatta kun fahimci wannan abu in ka fahimci wannan ka'idar zaka huta da abubuwa da dama da za a ta tambaye ka mai halaccin kaza mai halaccin kaza sai a duba yanzu misali aikin likita ya halatta ko bai halatta ba akwai mai kokonto aikin likita a samu likita a asibiti ya ba mutane magani sai mahaukaci ne zai ce bai halatta ba ko bai taba rashin lafiya ya ji bukatar ya ga an masa magani ba to a nan malamai sai su ce to ashe kenan ilimin koyon likitanci shi ma zama mai ya zama mashru'i harkar engineering a kera wannan saboda kere-kere nan sune mana amfani ya halatta ko bai halatta ba to neman ilimin wannan abun shi ma ya halatta baka bukatar ka zo ka ce zaka rikici da wani ya ce maka haramun ne ka koyi engineering haramun ne ka koyi mathematics duk wannan bata lokaci ne duk abinda ya halatta a same shi to ilimin sa ma ya zama wannan in abun wajibi ne to ilimin sa ma wajibi ne in abun mustahabi ne shi ma wannan abun ya zama mustahabi kun fahimci abun shine kawai abin da malami yake so ya kawo mana ta ka'ida muje sai shi al-khamis wal 20 to mun zo rabi anna ta'alluma al-kitabati mashru'u to koyon rubutu je mun yi wannan mutun ya koyi rubutu mashru'i ne kaje a koya maka rubutu nan rubutu yace kada wani ya ce mana ai iya rubutun qur'ani ake nufi domin zancen da muke ba na qur'ani bane zancen a rubuta wani nabin wani bashi ne wani kuma ba qur'ani bane ashe kenan a koyi karatun da ba qur'ani ba ya halatta mun gane wannan to muje haka yace bal huwa fardhu kifaya kai farilla ne ma wannan ta kifaya ma'ana tilas a cikin al'umma a samu wanda suka iya karatu yanzu kenan ashe idan al'umma ta zama jahila gaba ɗaya ba wanda ya iya karatu komai duk jahilai ba mai iya rubutu da karatu to mun saba wa Allah gaba ɗayan mu shine abin da ake nufi fardhu kifaya in ko wasu sun koya yadda in an tashi bukata irin wannan za a neme su to an fita daga haramci daga laifin ta ina aka hango wannan ku duba ba ku gani zancen bashin nan Allah subhanahu wataala ne ya kira mu'minai yace ya ku mu'minai in za ku yi bashi a tsakanin ku rubuta tunda umarni ne cewa a rubuta sai aka samu mutane kuma duk ba su iya rubutu ba ashe kenan wannan umarnin na Allah ya samu targade ba za a iya aiki da shi ba saboda duk jahilai ne mutane to ashe jahilci ya zama laifi wajibi ne ashe a yi karatu dan a san yadda za a rubuta abin nan da Allah ya ce a aikata shi haka duk wanda zai ce maka koyon karatu ko na boko haramun ne ko makamancin wannan to ba musulunci ya karanta ba Allah ya sauke sai sai anna ta'alluma al-kitabati mashru'un bal huwa fardhu kifaya yace li anna Allah amara bi kitabati ad-duyuni wa ghayriha domin ko Allah subhanahu wa ta'ala gashi dai abinda nan faɗa shine zai saki gaya mana Allah yayi umarni a rubuta bashi ko ba haka ba to wala yahsulu dhalika illa bit ta'allumi rubutun bashin nan ba zai yiwu ba sai an koyi karatu kun fahimci zancen da na faɗa cewa wannan maganar ba zancen Qur'ani bane kada wani ya ce maka ai iya karatun Qur'ani aka ce mu koya yau tunda wannan rubutun a rubuta bashi ba cikin ba maganar rubuta alqur'ani bane maganar rubuta duniya ce don haka ya halatta a koyi karatun rubutun duniya mun fahimci wannan zancen yau sai ce as-sadis wal ishrun abuna 26 annahu ma'murun bil ishhadi ala al-uqud cewa an yi umarni a kafa shaida akan yarjejeniya yarjejeniya in kuka yarjejeniya ta wata harka za a rubuta takarda to a samu shaidu cinikin gida ne cinikin fili gidan haya da yawa mutane ba sa rubuta takarda a gidan haya kana da gidanka na haya wani zai karba haya to ayi agreement a rubuta cewa wane ni wane dan wane na karbi hayar gida kaza da ke zaune a unguwa kaza da ke wuri kaza kai akan naira kaza zan rika biya a wata ko kuma a shekara shaidu wane da wane wannan shari'a ce a rika yin haka to shine sai yake cewa wadhalika ala wajhi an-nadbi wannan shari'a ce ta fuskar mustahabbanci mustahabbi ne a rika yin haka li'anna al-maqsuda min dhalika al-irshad ila ma yahfazul huquq domin ko manufar abin da yasa aka shar'anta wannan a shiryar da mu ne zuwa ga abin da zai kiyaye mana haƙoƙin mu in kana da haƙi a gun wani to kada ya tafi a banza dan wani yanzu akwai mutanen da suna zaune a gidan haya har an manta haya suke yi an haifi yara a unguwar sun shekara 25 sun ga wannan mai gidan a gidan mai gidan bai taba tashin sa ba laka Allah da mutane da yawa za su mutu yaran unguwar mun anta mai sai sai gidan nawa ne ba su sani ba to idan aka samu irin wannan yanayin ba a yi rubutu ba za a samu matsala magadan wancan za a cuce shi la'alla saboda saukin hali ma bai gaya wa ƴaƴan cewa gidan nan ma nawa ne kaza da kaza ba ana kuma irin wannan abun harka irin ta Bahaushe ce ba komai kyale shi to wannan duk ba daidai bane in kai baka damu ba ƴaƴanka za su damu akwai lokacin za su zo suna bukata don haka a rika rubutu ka nuna ƴaƴanka fili na wuri ka zafa nawa ne tun da wayansu kama ba su ajiyar wasu takardun duk ba matsala bane yau su kiyaye gida wuri kaza tsakanina da wane nawa ne wane da wane da kuka ga yana zaune a gida kaza na haya mallakata ne ga agreement din duk sai su aje kaga wannan zai sa haƙƙin su koda kai ka rasu bai tafi haka a banza ba kuma shi ma wancan din ba a cuce shi an bashi damar ya tafi akan zaman gidan da ba nasa ba ya je tashin kiyama kuma aiki ya zo masa da fadi yauwa to mu je sai ce annahu ma'murun bil ishadi ala al-uqud wa dhalika ala wajhi an-nadbi li anna al-maqsuda min dhalika al-irshad ila ma yahfazu al-huquq fa huwa a'idun li maslahati al-mukallafin dan haka wannan yana koma zuwa ga maslahar masu wato wanda aka dora ma doka su mukallafun sai ce na'am in kana al-mutasarrifu waliya yatimin aw waqfin yace wata tambaya za ta iya zuwa to ga amsa ta tun ba kai tambayar ba shine za ka ji idan mutum yana magana sai ce na'am abinda ake nufi eh kila za ka ce kaza to ga amsa shine amfanin ana magana ka ji an ce na'am dinnan kun gane wannan ai haka yake a wurin ko to dalili kamar yana cewa la'alla wani zai kawo wata tambaya to gashi sai ce in kana al-mutasarrifu shi mai tasarrufi mai hulɗa da wannan abun mai cewa a yi ko a bari akan wannan harkar mu'amalar in ya zama waliya yatimin waliyi ne na wani maraya musan akan bar maraya a hannun wani ya kula da shi to shi mai kula da marayan nan in shi ne mai tasarrufi au waqfin ma'ana idan ya zama waliya waqfin shi ne mai kula akan wani waqafi menene waqafi me waqafi me hubusi waqafi da hubusi ma'anarsu wata dukiya da wani mutum da ya mallaka zai kebe ta ya ce ya ba da ita don amfani kaza ya fidda ita daga dukiyarsa kamar yana da gida sai ya ce wannan gidan na bar shi waƙafi ga ɗaliban ilimi in aka yi baƙon mai neman ilimin addini daga wani wuri ya zo ba shi da gun kwana sai a ce to ga wuri can ya riƙa zama in zaman sa ya kare a garin zai tafi wani ma yazo zai shiga ba mallakar kowa bane ba hannun masu gado a ciki ƴaƴanka in kace kai wakafi to duk abin da kace kai wakafi ba ka ba haƙin ƴaƴanka a ciki ko mutuwa kai ba zancen magada su zo su ce nasu ne shine ake nufi da wakafi shine endowment yawa mutun ya ware wani abu na dukiyarsa ya ajiye ya ce wannan dan hidimar kaza to in yi wannan kuma ya fita daga mallakarsa ya fita daga mallakar magada ya zama na al'umma na wannan mutanen ne to kuma har yanzu duk wanda ba a yi nassi a kan ya yi amfani da wannan gumba shi ma haramun ya zo ya amfani da shi in ya ce na ɗaliban ilimi ne masu koyan risala a gun malam wani to banda su kaga ya takura abin da yawa ko na'am in ya mutu shikenan don kaga sai dai dole sai wasu masu irin wannan ilimin kaza sai dai hukuma takan yi tasarrufi a irin waɗannan wasu abin dan maslaha gwargwadon dai da malamai suka tattauna a babin wakafi da abin da ake ce ma wato hubusi su ne dai waɗannan to idan mutumin da ya yi wannan hulɗar ya ce a yi kaza ko a bar kaza ɗin ko mai imla'in ya shiftar waliyi ne akan maraya ko waliyi ne akan wakafi wani hau zalika da makamancin wannan mimma yajibu hifzuhu na daga abin da yake wajibi ne a kiyaye shi kun san dukiyar maraya ai wajibi ne a kiyaye to haka nan wakafi shi ma wajibi ne a kiyaye shi yasa a wurare da yawa ake ajiye ofishi na musamman sunansa ofishin wakafi ko yanzu nan a masarautar dutse akwai ofishin wakafi da hakimi guda aikinsa kenan duk wanda a misali a nan garin in mutum yana son ya bada wakafin wani gida ko wani shago yanzu ina shaguna da ake a jikin masallatai a yanayin shago yanzu ba babban masallaci ne akwai shago to wannan shaguna kudin ina yake tafiya don harkar masallaci to wannan duk a cikin wakafi yake haka nan ka gina shaguna da yawa ka aje ka sa mutane suna haya a bakin titi kudin hayar ka ce a riƙa biyawa yara makaranta in za su koma hutu waɗanda iyayensu ba su iya ɗaukar nauyin a saya musu akwati da kayan komawa ɗinnan ba ya zama kawai da'iman abadan wannan shine aikin wannan shi ma aikin alheri wannan hanyoyin duk ana sai musu harkar wakafi akwai hanyoyi ya 'yan uwa da musulunci ya buɗe mana yadda za mu taimaka wa junanmu kuma ina fata masu dama su riƙa hangen irin waɗannan ayyuka ko shago ɗaya ka gina a bakin titi nan ake ba da kuɗi a shekara na shago dubu wani 50 ko ya kai 100 gwargwadon wurin ko to wani ya kai 100 wani 70 wani 50 haka ne maqul to yanzu a ce ka ba da 50,000 din nan in ka karba ka ce wakafi ne ka bayar yara da suke karatu a makarantar islamiyya ko masu haddar alqur'ani a wata makaranta a wani aji ka ɗauki nauyin malaman su na wata biyu ko kuma duk lokacin da wannan abun ya fito a baiwa malaman wannan makarantar a ƙara albashi wannan duk wakafi ne kuma hanya ce mai kyau a riƙa tuno waɗannan na dai mun dai abin nan mun dai fahimta ko mu ci gaba yawa to idan mutum wanda yake a yin wannan walici waliyi ne akan dukiyar maraya ko waliyi ne akan dukiyar wakafi na irin wannan da kuma makamantansu na dukiyoyin da yake wajibi ne a kiyaye su ta'ayyana an yakuna al-ishhadu alladhi bihi yahfazu al-haqqu wajiban to wato ya zama lalle shine ta'ayyana kafa shaidar da za a yi wanda wannan kafa shaidar ne zai taimaka haƙƙin a iya kiyaye shi to ya zama wajibi ma'ana in kai waliyi ne mai kula da yara marayu an baka kula da marayu to idan za ka yi tasarrufi a dukiyarsu to ka tabbatar da ka kafa shaidu in ba haka ba kawai kar a baka dukiyar maraya ka ce ayatin da Allah madauki ya faɗa wa in tukhalituhum fa ikhwanukum shikenan kawai sai ka haɗe da dukiyar ka aitai ba a bambanta ba na'am rangwame ne ake wannan kamar da muka tattauna bara da muka karanta wannan aya amma ya kamata duk abin da za ka yi in marayun nan suna da wani fili za a sayar to a rubuta filinsu na wuri kaza ɗin nan to za a sayar da shi za a yi musu kaza za a yi musu kaza ko kuma kuɗin nan kada ya ta daɗewa a hannu zakka ta cinye shi domin mun sani a ƙa'ida zakka ana ba da ita ko daga kuɗin maraya idan akwai kuɗin marayu da kuɗin maraya da kuɗin mahaukaci da kuɗin yaro ƙarami
kaga dai su ba taklifi akan su to amma in suna da kudin da ya kai nisabi an ajiye shi ya kuma canje ya kai shekara to za a cire zakka daga ciki kun fahimci wannan abin domin ita zakka tana bin dukiya ne ba tana bin mukallafi bane ko mahaukaci ne bashi da hankali idan akwai mai kula masa da dukiya yana da miliyoyin kudi to akwai zakka a wannan dukiyar sai aje gun mai kula da dukiyar ayi lissafi a fidda zakar wannan shekarar ba za a ce ayi tunda ba alƙalami a kansa shikenan zakka ta fadi ba a'a alƙalamin akan harkokin ibadarsa ne shi da ubangiji wajen abin da zai muhatabar Allah madaukaki wajen abin da shafi sallah da makamantansu ina fatan mun gane wannan amma abin da shafi dukiya akwai don haka shi yasa dama shari'a ta ba da damar in an baka ajiyar dukiyar maraya to saboda kada zakka ta cinye kudin aka halatta maka kai kasuwanci da su amma kasuwanci bisa amana da kuma kulawa yadda ba za a tozarta musu da dukiyar su ba muje yace ta ayyana an yakuna al-ishhadu alladhi bihi yahfazu ko yuhfazu al-haqq wanda da shine za a kiyaye wannan haƙin to kafa shaidar da za ta sa a iya kiyaye musu wannan haƙin nasu da wannan dukiya to wajibi ne Allah ya sa mun gane as-sabi'u wal-ishrun hukunci na 27 anna nisab ash-shahadati fil amwali wa nahwiha rajulani aw rajulun wa imra'atani nisabi nan nisabi kun san nisabi na zakka to abinda da ake nisbi da nisabi kaman wancan din nan ce nisabi shine abinda sai ya cika sannan wani abu ya faru shine da ma'anar nisabi in dangane da zakka ne dukiyar da sai ta kai wata kima sannan ta cancanci a fitar mata zakka mun gane to in kuma aka ce shedu guda nawa ake so a abu kaza sai ka iya cewa nisabun shedu a babi kaza shine kaza yanzu misali idan ana zancen zina shedu a zina mutum nawa ake nema mutum hudu to sai ka ce nisabun shedun zina hudu ne mun fahimci zancen to nisabin shedu a babun harkar kasuwanci da bashi maza biyu ne ko kuma namiji daya da mata biyu kuma ji zancen nasa yawa shine rajulani aw rajulun wa imra'atani wa dallati sunnatu aidan sunna ma'ana hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karantarwarsa sai nuni annahu yuqbalu ash-shahidu cewa ana karbar shaida ma'a yaminil mudda'i idan ba a samu maza biyu ba ko namiji ɗaya da mata biyu ba sai mai shaida guda ɗaya to ana karɓar mai shaida namiji ɗaya tare da rantsuwar shi mai ƙara shine al-mudda'i wanda ya kawo ƙarar yace ana akwai haƙƙi na akan wane ina neman haƙƙi na to sai kawo shaida cewa akwai haƙƙin nan nasa akan wane in ba a samu kowa ba sai mutum ɗaya sai a ce to ka rantse sai zama an hada da rantsuwa da shaida mun fahimci abin wannan shi kuma a sunna a hadisai ya tabbata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da malami yake nufi banda nan sai ce mene abuna yawa al-thamin wal-ishrun abuna 28 anna shahadata as-sibyani ghairu maqbulati shaidar yara kanana ba a karbata limafhumi lafzir rajuli saboda me Allah madauki cewa yi wastashhidu shahidaini min rijalikum ko tunda yace me in an ce rijal a larabci me ake nufi da rijal mazaje manya ko kanana manya don haka ashe kenan ba a kafa shaida da yaro karami a zo a ce za a karbi shaidarsa wajen irin waɗannan abubuwa ɗin yaro ƙarami ba zai ba kamar yadda mahaukaci ba a kafa shaida da shi mun gane wannan daga ina aka samu wannan hukuncin daga mafhumul mukhalafa kun san dai mafhumul mukhalafa mun sha zancensa in aka faɗi abu sai ka gano kishiyarsa tunda Allah ya ce rijal to kawai kar ka zo ka ce yara ƙanana maza ma sun shiga domin a gumba larabe in an ce rijal yaro ƙarami ba shiga ciki mun gane shine kawai abinsa sai yake kuma cewa ina ne gairu maqbula yawa yace at-tasi'u wal-ishrun na 29 anna shahadatan nisa'i munfaridatun fil amwali wa nahwiha la tuqbalu shaidar mata su kadai ma'ana mace kwaya daya a harkar dukiya da makamantan wannan irin abun na yarjejeniya to ba a karbata tunda Allah madaukaki ya ce au abinnan menene wasashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani idan da ya halatta guda daya ta zama da ya ce farajulun wa imra'atun amma tunda ya ce wa imra'atani to yana nufin lalle idan akai daya bace ba mun fahimci zancan to wannan maganar da malamai sun tattauna akan ta har kasancewar ko dake akwai wani guri mu karasa kaiwa nan sai muna wannan bayani da nake so in yace li anna Allah lam yaqbalhunna illa ma'ar rajuli domin ku su mata Allah bai karbi shaidar su ba idan mace daya ce sai ma'ar rajuli tare da wato namiji daya su zama su bi su mata yace wa qad yuqalu wani kuma zai iya cewa inna Allah aqama almar'ataini maqama rajulin Allah madauki ya sa mata guda biyu a madadin namiji ɗaya ne lil hikmati allati zakaraha saboda hikiman ne da ya ambata a cikin nassin alqur'ani wa hiya mawjudatun wannan kuma hikima din tana nan sawa'un kunna ma'a rajulin aw munfaridatin aw munfaridatin nan wata wani zance yake so ya kawo cewa wani zai iya cewa to ku da kuka ce wannan maganar daya ba za ta yi ba sai biyu yace ai duk da haka dalilin da yasa aka ce mata biyu ne za su zama a madadin namiji daya su yi shaida tare da shi saboda wannan hikimar ne da Allah riga ya faɗa me ce hikimar an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ko da daya za ta bata bata anan me ake nufi da bata ba lallai kawai mantuwa ba da mantuwa da kuskure da me duk suna sun shiga ciki saboda lafuzza da yawa sun shiga karkashin abin da ake dama shi yasa dalal abin da ake nufi shine me karkacewa daga hanya ta bangaren ilimi rashin sanin abu amanta abin da aka sani ko a kuskure shi to tunda ko Allah madauki ya faɗi wannan shine yake cewa wani zai iya cewa to ai wannan hikimar tana nan dai tare da mata ko su biyun ne za su iya mantawa ma gaba ɗayansu ko shine sai malami yake cewa wallahu alam Allah dai shine mafi sani don haka wannan abun a dauke shi yadda Allah ya faɗa a tafi a haka shine kawai abin nan domin ba haka ba za a iya samu to wani kuma zai ce an haka ne hashi ma namijin ai zai iya mantawa tunda shi ma ba masumi bane akan abin da ya shafi mantuwa don haka ana yin hukunci ne gwargwadon yadda galibin abubuwa suke aukuwa sannan sai shi al-thalathun anna shahadata al-abd al-baligh maqbulatun ka shahadati al-hurr to kafin mu je nan zan maganar wancan gashi dan tana nan za mu zo kanta yace abu na 30 anna shahadata al-abd al-baligh maqbulatun bawa idan ya zama baligi mun san bawa dai wanda dan adam ya mallake shi to idan bawa yayi shaida to za a karba ka shahadatul hurri kamar yadda da an yi za a karba ma'ana dai a shaida ba bambanci tsakanin da da bawa don me li umumi qawlihi saboda fadin Allah madauki da yake cewa fastashhidu shahidain min rijalikum yace ba min ahrarikum ba ko da yace min ahrarikum dole mu dau mafhumu mukhalafa to a ce bai kun fita tunda an fadi kishiyarsu amma tunda yace mazaje to mazajen nan ko ƴaƴa ko bayi duk shaidar su za a karba kun ga da ake fahimtar ilimi da haka idan mutum bai iya karatu ba bai iya larabcin da zai gane wannan ya sha ya za a yi fidda irin waɗannan hukunce hukunci dole mutum ya yi karatu a gun malamai kuma ya iya larabci kuma ya san ka'idojin abubuwa kuma ya karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin da ita ake fassara alqur'ani yadda ya kamata to sai yake cewa al-hadi wa al-thalatha yace wal abdul baligu min rijalina sai karasa wancan zancen yace shi ko bawa baligi shi ma yana cikin mazajen mu ce aka yi daga cikin mazajen ku shi ma kuma namiji ne a cikin mazaje al-hadi wa al-thalathun hukunci na 31 anna shahadata al-kuffari dhukuran kanu aw nisa'an ghairu maqbula shaidar kafirai ko maza ne su ko mata ne ba a karba saboda me a cewa min rijalikum daga nan ne aka samu eh ba daga ya ayyuhal ladina amanu ba cewa saboda fannin Allah da yake cewa min rijalikum daga cikin mazajen ku tunda da ku ake magana kuma ya ayyuhal ladina amanu aka faro zancen da shi to kum din nan ta suwaye ta mu'mine ce don haka kenan ba a karbar shedar kafiri a nan wailun wannan wanne ne yawa sai yake cewa dhukuran kanu aw nisa'an yace ghayru maqbula li'annahum laysu minna domin kuwa su ba daga cikin mu suke ba wa li'anna mabna ash-shahadati 'ala al-adalati kuma bugu da kari kuma wani dalilin har yanzu ita shaida ana gina ta ne akan adala mutum ya zama adali ko wa huwa ghayru adlin shi ko kafiri ba adali bane idan musulmi fasiki ba adali bane kaga min babin aula kafiri ma ba za a shi masa adali ba zancen adalci babban rashin adalcin duniya shi yake aikatawa shine ya daidaita wani tare da Allah shine shirka wasani wa thalathu na 32 fihi fadilatu ar-rajuli 'ala al-mar'ati yace nan akwai falalar namiji akan mace wa anna al-wahida fi muqabalati al-mar'atayn kuma cewa mutum daya yana tunkarar mata biyu ma'ana yana fuskantar ma'ana a madadin mata biyu yake wajen shaida li quwwati hifzihi saboda karfin haddarsa wa naqsi hifziha da kuma raunin haddarta to wannan matsala ce malamai suka tattauna akan ta wannan malam ya faɗi wani ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyin da wasu suka faɗi wasu malaman sun ce kuma wannan ayar tana daga cikin abinda masu neman yancin mata suke sukan Qur'ani da kanta ta ku duba ma Qur'ani ya ce ma matan ba ku da hankali gashi nan an ce hankalin mace biyu shine ke equals to hankalin namiji daya to sai samu kofa su soki Al-Qur'ani malamai ba wai saboda wannan raddin ba tintintini shi sai koma ba akwai maganar malam ibnu qayyim kun gani shi ba dan wannan zamanin malam bidan tana a ce ya faɗa dan wannan matsalan ne yana cewa asali ma dama wannan ayar ba wannan magana take ba saboda tsarin shari'a maganar da ake a wannan ayar ana magana ne da mutane masu haƙoƙi in sun tashi yin rubutun bashi suna neman shaidu to ga yadda za su saboda haƙoƙin su ya zama cewa sun tsaro ba su tozarta ba ku fahimci wannan sosai yace samsam ba a magana da alƙalai ba alƙalai ake magana a kotu cewa in an zo shaida a kowace matsala namiji ɗaya a madadin mace biyu ko mace biyu a madadin namiji ɗaya yace sam alƙur'ani a wannan ayar ba wannan yake zance ba dan kar a ɗauki abun da umumi ai generalizing ɗinsa a kowane ɓangare iya wannan gefen ne kuma iya masu bashin ake magana da su ba hukunci ne a kotu cewa mace biyu ce da'iman a shaidar mutum ɗaya ba dalili yace asali hukuncin wannan na cewa wata za ta manta wata ta tuna mata hukunci ne dama dangane da galibi a ita hanyar jinsi maganar jinsi ake kallo me ma'anar jinsi jinsin mata jinsinsu ba a faradinsu ba jinsin mata riƙe abubuwa musamman na harkar kasuwanci a wurinsu bai kai na maza ba don haka zancen harkar kasuwanci ne akwai wasu matsalolin da gaba ɗaya ma in namiji ya zo ba a karɓar shaida a gun alƙali sai a ce wannan harkar ta mata ce koma gefe in ana zancen ƙarewar idda haila jini iri kala nawa ne ko ya kala jini ke namiji ba shi da baki a nan sai a ce mace kawai ita za ta shaida a nan don haka ashe kenan ba wani general hukunci ne cewa a kowace matsala mata ba su kai maza ba kuma in aka zo ana zancen riƙe abu shi yasa kamar da malamai suka faɗi magana ce ta jinsi mana an kalli matan jinsin mata ne haka tunaninsu yake idan harka ce ta kasuwa wane ya sai gidan wane da wane su ne shaida za ka ga mata ba ruwansu da wani harkar ba harkar su bace ba za su riƙe ta ba a al'adance ba su saba damuwa da wannan harkar ba amma ga ya musu zancen bikin wance da bikin wane ran yaushe za a yi to wannan za su gaya maka watan bawa da kwana goma watan kaza duk sun rike waɗannan abubuwa amma maganar cewa yau an yi cinikin filin wane da wane kuma wane ya zo sheda da sauransu waɗannan abubuwan ba cikin harkar su to wannan shi Allah madauki ke nufi kun gane wannan ba wai gaba ɗaya ba su da hankali ba kada wani ya soki Qur'ani cewa an ce mata marasa hankali amma an ka koma ta bangaren mizani munfarid na halin infiradi kai nake so in ce individual mizani wa zai hada kansa da kwakwalwarsa da irin ta su Khadija irin ta su Aisha su Fatima radiyallahu ta'ala anha ai kaga ba zai yi ka hada kwakwalwa irin ta ka komai girman namiji da kwakwalwarsa bai kai irin waɗannan ba mun fahimci wannan abin don haka ashe hukunci ne na jinsi ba hukunci ne individual hukunci ba mata yanzu misali har malam ibn qayyim ke faɗa har ta babin riwaya akwai mata da suka yi riwaya suka ruwaito ummu darda da ta kawo mana harkar binan ummu watiya da ta kawo mana maganar bambancin jinin haila da gurbataccen ruwa da yake zuwa bayan haila wace irin wannan shaidar din ba ita ba akwai wani namiji da zai fado zai faɗi wannan irin abin kuma sai a zo a ce hankalinta to ba wannan ake nufi ba ashe ana zancen irin wannan harkokin na business wanda ba harkar mata bane to ba suka rikewa ba a sa biyu su tsaya a madadin daya amma in a gaban alkali ne a kotu akan wasu matsaloli to akwai inda namiji zai yi guda daya tare da mace daya akwai inda ma za a ce na mace kawai za a karba akwai inda kuma za a ce na namiji kawai za a karba ba mace ba mun fahimci wannan abu ba laifi saboda da lokaci maganar ibn al-qayyim nake son dan karanto mana wani wuri saboda fa'idarta dan zai amfani mutum ya san waɗannan al'amura din ta wani gefe diddade yawwa ibn al-qayyim yana cewa ga inda magana ta fara nan baya kaɗan yawwa yana maganar cewa yace la ana cewa la ya'ni anna shahadatul mar'ati fil mahakim wal qada'i wannan ba magana sabace magana wanda ya nakalto magana sai ma'ana ba a cewa shaidar mace a kotu a wurin hukunci rabin shaidar namiji ce ba haka ake nufi ba yace fal qadi shi alqali yaqdi bima tayassara lahu min al adillati yana hujja ne yana hukunci ne kai da abinda Allah ya yassare a gaban sa ya saukake masa ya samu na hujjoji na dalilai yace amalan bi qaulihi sallallahu alaihi wasallama ya aiki da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala al mudda'a alaihi ko ala man ankara a hujja abin nan kawo shaida in an ce al bayyina nan ana nufin shaida shaida tana kan mai kara wani ina bin sa bashi kawo shaida shine kai shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi al wanda yazo ya kara yace yana neman haƙi a gun wani to shi za a nema ya kawo shaida wal yaminu ala al mudda'a alaihi ita rantsuwa kuma tana kan wanda aka yi da'awa a kansa an ce wane ya ce kana yana bin ka bashi sai ce a ba ya bina bashi sai ce to rantsai ba bin ka tunda ba a samu shaida ba shine abinda hadisin ke nufi sai ce wa qad yaqdi al qadi bi shahadati rajulin wahid akwai inda maza ka samu alkali zai hukunci da shaidar mutum daya namiji aw bi shahadati imra'atin wahida ko yayi da hujjar da hukuncin mace shaidar kai mace daya ba ma bukatar ma a nemo wata ballantana sa zama biyu kama yuwaddihuhu ibn al-qayyim to shine ibn al-qayyim ga magana sanin yana cewa innal bayyinata fi shar'i in an ce shaida a shar'ance ismun lima yubayyinu al-haqqa suna ne na dukkan abin da za a yi amfani da shi wajen bayyana gaskiya wa yuzhiruhu da bayyanar da ita a gane ta kurukuru wa hiya ita kuwa shaida taratan takunu arba'ata shuhudi akwai inda take zama shaidu guda hudu haka Allah ya ce wa taratan thalatha wani gun kuma ta zama mutum uku bin nassi da nassi yace fi bayyinatil muflis a shaidar mutumin da yake ya tabbata ba shi da komai ba hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce roƙo bai halatta ba sai ga mutumin da ya zama ba shi da komai an masa ikhlasi kuma sannan mutum uku daga mutanen masu hankali a unguwarsu za su ba da shaida cewa eh ba shi kaga wannan ai mutum uku aka yau wa taratan shahidaini wa shahidun wahidu wani lokacin shaidu guda biyu wani lokacin ma shaida abinnan guda daya wa mura'atun wahida ma'ana a samu mutum daya namiji da kuma mace guda daya wa takunu nukulan wani lokacin kuma ta zama nukulan kin yin rantsuwa shine ma'anar nukuli fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam da haka fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace al bayyinatu 'ala al mudda'i shaida tana kan wanda ya kawo ƙara ai alaihi an yuzhira ma yubayyinu sihhata da'wahu abinda ake nufi wajibi ne akan sa ya bayyana duk abinda zai bayyana gaskiyar abin nan da'awar da yi sai sai fa idza zahara sidquhu bi tariqin min at-turuqi idan gaskiyar sa ta bayyana da wata hanya ta kowace irin hanya hukima lahu sai ai masa hukuncin cewa shine da gaskiya don haka ba a maganar mata anan kai sai sai fa in qila فظاهر القران يدل على ان الشاهد والمرأتين بدل عن الشاهدين يسي ان دا وني زي زو يسي اي غاشي نان ظاهرين القراني انشي منا شهيدر متون دايا دا ماتا غدا بيو ابينن شهيدر متون دايا تاري دا ماتا غدا بيو ايتشي امددين شهيدر متون بيو كو متون دايا دا ماتا بيو سوني شهيدر مزا غدا بيو قيل تو غا مغنى ابن القيم ايتا نكي سولا مام اصلي مجي سيتي ace masa ga amsa alquranu la yadullu ala zalika ce qurani san ba haka yake nuna mana ba inji ba ni ibnu qayyim fa inna hadha amrun li ashabil huquqi wannan umarni ake yi ga masu haƙi bima yahfazuna bihi huquqahu da ana umarta su ne da abin da zai kiyaye musu haƙin su ya tsare musu haƙin su kada ya tozarsa fa huwa subhanahu allah madaukaki arshadahum ila aqwa turqi allah ya shiryar da su ne zuwa ga hanya mafi karfi fa in lam yaqdiru ala aqwaha idan ba su da damar wannan hanya mafi karfi din in taqalu ila ma dunaha su je zuwa ga abin da ke kasa da ita yace wa huwa subhanahu lam yadhkur ma yahkumu bihi alhakim anan allah madauki bai magana akan mai alkali zai hukunci da shi ba a kotu ba zancen sa ake ba wa innama arshadana ila ma yuhfazu bihi alhaq kawai yana nuna mana abin da za a kiyaye haƙi da shi ne wa turuqul hukmi awsa'u turuqi yace hanyoyin yin hukunci ko suna da fadi ba guda ba takaitattu ne ta nan gurin ba kawai yace mina turuqi lati tuhfazu biha alhuquq ta hanyoyin da ake kiyaye haƙoƙi sannan kuma yake cewa wal mar'atul adlu kai mace adila kar rajuli kamar namiji take fi sidqi wajen gaskiya wal amanati wad diyanati wajen amana da wajen addini ana samun mace wata mata fi wani namiji illa annaha sai dai lamma khifa alaiha as-sahw wan nisyan yayin da aka ji tsoran za ta iya sahu ta rafkana ta manta quwwat bi mithliha sai aka karfafe ta da daya kwatan kucinta wadhalika kad yaj'aluha aqwa min ar-rajul al-wahid am aw mithluhu wannan zai iya sanya ta tafi namiji daya karfi ko ta zama daidai da shi wala raiba anna dhanna al-mustafada min shahadati mithli ummi ad-dardai yace babu makawa kuwa babu kokonto cewa zatan da zamu fa'idanta da shi mai karfi na shaidar mutane irin su ummu ad-dardai da ummu atiya aqwa min adh-dhanna al-mustafada min rajulin wahidin dunahuma yafi irin shaidar da zamu samu ko yaqinin da zamu samu ko kuma zatan da zamu samu daga wani mutumin namiji wanda bai kai su ba don haka shine har yi maganar ababin riwaya ga mata nan malamai da yawa da aka ruwato abubuwa daga wurin su yaushe za a zo a ce wannan umumi ake nufi a takaice dai ba umumi ake nufi ba cewa namiji da'iman yafi mace rike abu akwai inda mata ma sun fi mata rike wasu abubuwa ne mun fahimci wannan wannan na faɗa ne dan kar a liƙa wa addini wannan tuhumar cewa an tozatar da mata ba kuma an yi ne dan wannan abun ba cewa abinda ake yadawa akan mata kaza da kaza sai a kawo ana kakkarewa ba wannan bace asalin fahimtar qur'ani da ma ba ka ciki yau shine mu koma can saura kawai gaba daya ko ɗaya babu nan ne muka tsaya kuma ku yi rike mana 30 ne na 33 yau mun karanta 33 ko eh to za mu tashi na 33 sai ku rike mana insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi ya yassare mana al'amuru mu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk